بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرنت فيك يا يوان ميني وما با الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da karatu mana riyadu salihin na abu zakariya al-imamu nawawi to insha Allah za mu yi darasi na 80 daidai ko muna cikin babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar babin da ke bayani akan muhimmancin umurni cikin aiki da hana munanan ayyuka za mu tashi anin nu'man bin bashir radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استحموا على سفينة فقار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولن نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري والحديث ما البخاري روى بوش حديث دغ نعمان بن بشير رضي الله عنهما الله يرجده سو عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ منزون الله صلى الله عليه وسلم قال يتي مثل القائم في حدود الله مثال وندي تيا غا iyakokin Allah wato wande tsaya ya kare dokokin Ubangiji Ta'ala sune abubuwan da Allah Ta'ala ya hana yake bai yadda a taɓa su ba shine mai umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka wal waqi'i fiha da kuma mai afkawa cikin iyakokin Allah wato wanda yake saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake keta wa'innan dokoki kun fahimta yace kamar sali qaumin kuma misalin mutane ne istahamu ala safinatin wanda suka yi ƙuri'a wajen shiga jirgin ruwa jirgin ruwan beni ne akwai sama akwai ƙasa kowa sai ce shi saman yake so baya son ƙasan don in zaka je bi ruwa sai ka hauro kuma sama to kowa yace shi saman yake so sai suka yi ƙuri'a aka fidda masu hawa sama da wanda za su tafi ƙasa fa sara ba'dhum a'laha wasu daga cikin su ya zama suna saman jirgin ruwan wa ba'dhum asfalaha wasu kuma suna ƙasa wato suna gidan ƙasa na jirgin ruwan وكان الذين في أسفلها وأندا سكي كفن جرجي روان سن كفن إذا استقوا من الماء إندا سني مشان روا مروا على من فوقهم سن موت واندا سكي سمان سن إذا كاغشي جرجي روا بذات ما سقوا بعد تكسان سواندا زي بدا تكسي في تبا بيوا دولي سكا هورو سما سيدان داس بقى تروا دولي سن هورو سما تسطيبا سفقانون سكو قريان سطيبا تسما wannan abu akwai cutarwa a cikinsa domin dole za su zo su tattaka kakila wanda suke saman ko in sun ɗebo ruwan ya yi tuba a kan waɗanda suke sama ɗin zuwa da aka sai suka yi shawara kalu su suka ce lau anna karakna fi nasibina harka ina ma mu ɗan tsaga wani tsago fi nasibina a ɓangarenmu wato daga cikin jirgin ruwa mu ɗan tsaga wani wuri mu dinga ɗebo ruwa da shawara suke yi suka ce walam nu'zi man fawqana mun yi haka ai ba za mu cutar da na sama ba sai dinga ɗiban ruwan mu daga ƙasa kawai sai mu buɗa kawai ruwan sai dinga shigowa zai iya yiwa zai yiwu ba a jirgin ruwa zai yiwu amma da a halaka sai manzo sallallahu alaihi wasallam fa in tarakuhum idan suka bar su wa ma aradu da abin da suka yi nufin da su yi halaku jami'an sai su halaka gaba ɗaya don inda suka tsaga nan da zaran ruwa ya shiga shikenan kuma jirgin sama ne an tsaga wani wuri iska ta shiga shikenan wasu la'azab. Haka nan kuma jirgin ruwan an tsaga wani wuri ruwa shiga jirgin ta kunin ne gaba daya. Kike to idan suka basu suka yi abu da suka yi nufin nan ta su halaka gaba daya, wato da na sama da na kasan duk da su halaka. Wa in akhadhu ala aidihim, idan sun yi riko da hannayensu kuma suka hana su na jau, sai su tsira su wa'inda suke kokarin wato tsaga jirgin ruwan, kuma wanda zau jami'an sun wasu su tsira gaba ɗayan su hadda na saman kenan. In sun hana su za su tsira gaba ɗaya, in ba su hana su ba kuma za su halaka gaba ɗaya. Wannan shine misalin wanda yake hana munanan ayyuka da kuma wanda yake aikata munanan ayyuka. Alqa'imu fi hududillah, cewa iyakokin Allah shine wanda zai hana ya ce ba za a shiga ba. Alwaqi'u fi aqwa mai aikata saban Allah, wato kaman za a ce maka me alaka tsakanin mai sabawa Allah da mai hana sabon Allah, sai ka ce alakan shine mai hana wannan in ya bari mai sabon Allah yayi, in bala'in ya zo zai afka da su gaba daya haji shi din, idan an je lahira a bambance zaka ko dole ne ya tashi ya tsaya ya hana shi domin kar ya fada cikin sabawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. So Imam an-Nawawi yace al-qa'imu fi hududillahi ta'ala ma'anahu al-munkiru laha, mai inkarin ke ta haddodin Allah shine mai umarni da kake mai hana munanan ayyuka. Yace al-qa'imu fi daftiha, wanda yake tsayawa wajen tunkuɗe a keta wa'innan iyakokin, wa izalatiha, da kuma gusar da duk abin da zai keta wannan iyakokin, wato wanda zai hana a sabawa Allah subhanahu wata'ala da umarninsa ko da haninsa. Yace wal muradu bil hudud, abunda ake nufi da hudud iyakoki, ma naha Allahu anhu, abunda Allah ta'ala yana da abubuwan da ya hana bai yadda kuma ake tasu ba. Yace istahamu, ma'anarsa iqtara'u, sun yi ƙuri'a, min alqur'a asamu da alqur'a, ma'anarsa yin ƙuri'a, istahamu sun yi ƙuri'a, kwana su samu rabon sa, ma'khuzu min asam shine rabo. Amma nan ƙuri'an da suka yi kamar yadda muka faɗa, kowa yana son ya zama yana saman jirgin ruwan ne, to kuma tare suka zo, to sai a yi ƙuri'a waye a sama waye ƙasa. Amma in wani ya riga zuwa ya zauna fa, shikenan, kamar mota ne, wani ya riga ka zuwa ya zauna, kai ba za ka ce kuma ya tashi ya zauna a wajen ba. Amma in kun zo tare, ina gaba, kowa yana son gaban mota, sai a yi ƙuri'a, in wani bai bar wa wani ba, sai a yi ƙuri'a. To wannan hadisin yana nuna mana cewa umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka ba wai don kanka, ba wai don wani kawai kake yi ba, a'a kana yi don kanka ne ma, kana yi don kanka, don in masifan ta zo za ta hada hadda kai. Kamar yanda wanda suke kasan jirgin ruwan nan, idan suka kabasu suka huda jirgin ruwa na tsawon ma za su nitse, in kuma aka hana za su tsira gaba daya, to haka ya sabon Allah yake. Yanzu kaga masu huda jirgin ruwa ai suna sabon Allah ne, domin ko abu mara kyau suke yi, in jirgin ruwan nan ya shiga to kuma sun halakar da kansu, sun halakar da 'yan uwansu. Kuma Ubangiji ta lace wala tulqu bi aidikum ila taluka, har ku jefa kanku a cikin halaka. Sannan kuma za su cutar da 'yan uwansu, ko da ba su mutu ba dai, in sun jirgin ruwan ya wantsila da su sun cutu, to kaga cutarwa shi ma haramun ne, zalunci ne. To sai manzo su ma yace dole ne su rike su. Sai hannayensu. Wata riwayan ta Bukhari yace da aka da suka ce law kharakna fi nasibina kharakan, ina ma mu dan tsaga wani abu a bangaren mu na rabon mu na jirgin ruwan, to ai kawai sun fara tsagawa. Riwaya Imam Bukhari fa akhadha fasan yanquru asfala safina, sai wani daga cikin su ya dauki gatari shine fas, yana ta fara wato kasan jirgin ruwa din, wai shi zai huta kawai a samu ruwa, ba sai an wala an hauro sama ba, kawai ya kama duka yana ta sara kan zai abun nan. Sai suka ji wannan sara, hankalin su ya tashi, sai suka taho gaba daya su na kasa na saman, sai suka ce malaka, me yake faruwa, ya za ka yi haka? Sai ya ce musu ta'azzaytum bi wala budda li min alma, kuna za ku tutu saboda ni ne, to ai dole ku wani samu ruwa, ba makawa sai na samu ruwa. To maza sun haka, idan suka bar shi don ya samu ruwan ba su, idan suka riƙe hannunsa sun tseratar da shi, kuma su ma sun tseratar da kawunansu. Fa in akhadhu ala aidihi anjawhu wa anjaw anfusahum, idan suka riƙe hannunsa to sun tseratar da shi, shi ma daga halakan kuma sun tseratar da wato kawunansu, amma wa in tarakuhu ahlakuhu wa ahlaku anfusahum jami'an, idan ku suka tsare shi sun halakar da shi wannan da basu hana shi ba, sannan kuma sun halakar da kawunansu. Akina a sai hana mu na aiki, ceto ne mu na aiki ne da kuma ceton rai, kai kanka ma kana su zaka ceci kanka ne, wanda idan baka yi wannan ba fa nasifa in tazo zaka hata kai. Wannan hadisin yana nuna za a iya azabtar da jama'a da yawa da sababin yan kada. Mutum ɗaya in ya keta jirgin ruwan nan ya fuda shi, duk gaba ɗaya mutane su jirgin ruwa za su halaka. Kuma mutane tana gudu, sai wani ya zo ya riƙe direba ya riƙe hannayensa haka ana tsakiyar gudu, to kai ma ka san za a je a halaka gaba ɗaya ne, ba shi kaɗai ne zai halaka ba. Amma in kun hana shi, sai ku tseratar da shi, kuma ku tseratar da kawunanku. Sannan kuma hadisi yana nuna cancantan uquba ga dukkan wanda ya bar umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka. Duk wanda baya kyakkyawan aiki, baya umarni da kyakkyawan aiki, ko baya hana munanan ayyuka, to ya cancanci a masa uquba saboda wannan hadisi, musamman ma abin da ya shafi hana munanan ayyuka ne. Sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa wanda yake ƙasa babu daman yayi wani abu da zai cutar da wanda yake sama, wannan ba sai a jirgin ruwa kawai ba, kuma gida ne ko biyu, kai kana sama wannan yana ƙasa. Misali a ce haya kuke yi, shi yana hayan gidan ƙasan, kai kuma kana hayan gidan sama ɗin, sai ya zo yana ta sassare bangon ƙasan nan, yana ta sarewa, idan ka ƙyale shi fa bangon ƙasa ya rushe, to kai ma za ka rushe, na saman ma zai rushe, in ka hana shi kuma sai ku tsira gaba ɗaya. To ko kuma ma a kaddara gidan kowa gidansa ne, kamar irin kasashen da ake yin gida ɗaya a tsakiyar mutane da yawa, wannan yana hawa na ɗaya, wannan na biyu, wannan na uku, a hawan ma wannan yana bangare dama, wannan yana bangaren hagu, kowa a mallake shi ne, shikenan na ƙasa sai ya zo yana ta sare garun gininsa, yana ta sassare gininsa, ita shi yana son zai rusa wannan ya saki wani, na zama kuma yana ta ji ana yi, ya zo ya ce masa kar kai wannan abu, sai ya ce masa haƙƙina ne. Kai nawa ne ba naka ba ne, ga can naka inda yake a sama. Yanzu in ka kuskura ka ce haƙƙinsa ne, baka da ta cewa, to ko shakka babu in ƙasan ya rushe kai ma za ka rushe, kaga dole ka hana shi. Da wannan ne malamai suka kafa ƙa'ida ad-dararu yuzal, sun samo shi daga hadisin la darara wala dira. Ad-dararu yuzal, duk wani cutarwa da makwacci zai wa makwaccinsa dole a gusar da shi. Kowane iri ne, ko a gida dai kuke kuna haya, ko kuna tare, ko kuma makwacinka da makwacinka, duk abun da zai wanda zai cutar da kai, to za a gusar da shi, ma'ana za a hana shi wannan abu. In ya riga ya yi dole ya fitar da shi, kamar ya fito da kusa ya kula katanganza, sai ya fita hanyar ruwa, sai ya dinga zubo ruwan wanke-wanke yana shiga gidanka. In an ce me yasa ka kula nan, sai ta ai katanga ta ce, ai katanganka kuma kana cutar da makwacinka, sai ta abbara rizal, ba za a taɓa yadda. Ko ya huda wani wundo, ya fita wundo wanda in ya buɗe yana ganin cikin gidanka da sirrinka, ko cikin har cikin ɗakin matarka, za a ce a ka toshe wundonka, dole ka toshe saboda ad-dararu yuzal. Ko kuma a da fili ne a wurin, ba gini ba, ba gida, sai buɗe wundonsa, ko ya buɗe ma fili yake hangowa, kai sai ka zo ka sai filin kai gidanka, sai zama nan wannan wundon in ya buɗe shi zai kalli har tsakiyar gidanka, cikin sirrin gidanka, sai ka ce masa ya toshe wannan wundon. Idan ya ce maka to ai haka ka zo ka same ni, kafin ka zo ma na riga na buɗe wando na, baka ita ka ka sa ni in toshe ba, sai ka ce masa ad-dararu la yakunu qadiman, kamar kaida ta fikiya, cutarwa baya kasancewa da dinkewa, to komin dadewan cutarwa, inda cutarwa ne kawai za a gusar da shi, ad-dararu yuzal. Wannan matsaloli ne na fikihu. To kaga shi yasa wannan mutumin aka ce duk da haƙƙinsu ne ba su iya hudawa ba, domin zai shafi wato ainihin yan uwansu. Sannan kuma hadisi yana nuna mana hannun mai saman shi ma ba zai wani abu wanda zai cutar da na ƙasa ba, ya je ya ruto ya ruso rufinsa, wanda in ya rushe kuma zai faɗo kan na ƙasan ya halaka masa wasu abubuwansa, shi ma ba zai yi wannan ba. Sannan hadisin yana nuna mana shar'anta ƙuri'a, shar'anta ƙuri'a abu, musamman wajen riba abubuwa ya halatta a yi ƙuri'a. Yanzu wannan sun zo kowa yana son gidan sama ne, sai aka yi ƙuri'a, wasu suka samu gidan sama, wasu na ƙasa. Duk inda aka yi ƙuri'a aka riba, ko wannan ribon Allah ne, Allah ne ya riba, baka da jayayya. to shi ne ake ƙuriya, ana ƙuriya a hali guda biyu, inda al-ibhami wa inda tazahum. Kun fahimta, inda al-ibhami shi ne a kasa gane wannan ribon waye ne, a kasa gane wannan ribon na waye, to kaga tun da a lullube yake sai a yi ƙuriya. Kaman ka auro mata biyu a jere a rana ɗaya, aka shigo da su gidanka tare, yanzu waye da wannan kwanan a rannan? Waye da wannan kwanan? Kaga inda ta fara zuwa ita ne, sai waccan ta zuwa cikin ɗakin, sai suka shigo tare, to kaga yanzu akwai ibhami, ba a san waye da haƙƙin wannan jirin ba, to sai a yi ƙuri'a. Sai a rubuta kwana, a rubuta emptin, alan na jiya nan na jiya watsa, duk wanda ta ɗau kwana, to yanzu an gane a sai ta ne mai wannan haƙƙi, wanda ta ɗau emptin kuma shi kenan. Kun fahimta? Ko a ce an ba ku, ko uku ne a ce an ba ɗaya daga cikin ku kujerar Makka mai rabo ka ɗauka, kaga sai ƙuri'a kenan. To ba za ka ba, in ka ba wannan fitina wancan ma haka, saboda haka duk ba su yadda ba, kuma kowa ya ce yana so. Sai a rubuta Makka Makka, a rubuta Makka ɗaya, a rubuta Jimeta yola yola guda biyu, saboda haka Makkan kware ne yola yola guda biyu, sai a nan na ɗaya sai a watsa a ce kowa ya ɗauka. Duk wanda ya ɗau yola yana nan karam ke zan jirgi zai tashi ya bashi, wanda ya ɗau Makka kuma kawai ya kama shirin, ya kama kikin tsakaninsa, jirgi zai tashi da shi. To kaga wannan ibhami kenan, ba a gane waye ne ya kamata a bawa ba. To akwai kuma tazahum. Tazahum shi ne gida ne kuka gada, da sama da ƙasan duk ɗakunan in ɗaya, ɗan bambancin kaɗan ne, sai aka ce to wani ya ɗau sama wani ya ɗau ƙasa, kowa sai ya ce saman yake so, ko kowa ya ce ƙasan yake so. Kawai sai a rubuta sama ƙasa a ce ku zaɓa, duk wanda ya zaɓi ƙasa yana ƙasa, wanda ya zaɓi sama kuma yana sama. Ko kuma unguwanninsu daban-daban, wannan gidan yana cikin Jimeta misali, wannan yana cikin Yola, kuma darajarsu ɗaya, wannan gida yana wannan anguwa na wata anguwa, kowa ya bar wa ɗan uwansa da yake, kowa zai ce wannan yake so, kowa wannan yake so. Kawai sai a yi ƙuri'a, kawai a rubuta Jimeta Yola, wanda ya ɗauki na Yola yana gidan Yola, na Jimeta kuma yana ɗauki, ya karɓi gidan, sai ɗauki gidan Jimeta. Kaga wannan shine tazahum, cincirindo akan abu kenan. Sai ba wai an rasa kowa, an san haƙƙinsa, gida ne ko mota ne kala biyu, duk darajarsu ɗaya ko kusan ɗaya, to sai a yi ƙuri'a domin a raba wannan rigimar. To kaga dai jirgin ruwan nan ai na sama ba zai tafi ya bar na ƙasan ba, to kaga nan gaban mota in an zo aka yi tazahum, kowa ya ce gaban mota yake so, gaban sai a yi ƙuri'a, wanda zai ɗauki gaban ya shiga, na bayan ma ya shiga, na bayan shiga bayan, ai na gaban kan zai riga na bayan isa ba, ko zai riga ne, duk tare za su isa garin, shi da ma na bayan ya riga shi fita ma, in a bakin kofa yake, sai a yi ƙuri'a don a raba wannan rigima ɗin. Wannan shi ne abinda wannan hadisi ya karantar da mu. Hadisi na gaba, an ummul mu'minin ummi salama indi hind binti abi umayya huzaifah radiyallahu anha an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala innahu yusta'malu alaykum umara'u fata'rifuna wa tunkirun فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله الا نقاتلهم قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه رواه مسلم امام مسلم يروي حديث حديثي daga ام المؤمنين والمؤمنه ايتتي ام سلمه wato matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune duk daga janti ام المؤمنين to matar manzon Allah ne saboda ubangiji ta'ala ce wa azwajuhu ummahatuhum wadda kamata maza Allah iyayen mumine ne. To Ummu Salama la abin nan alkunyanta ne, saboda tana da ɗa Salama, sunanta Hindi binti Abi Umayya, wato Hindi ‘yar Abi Umayya, aka ce Huzaifa. Huzaifan ma badali ne, Abu Umayya shine Huzaifa, badali ne na Abu Umayya, kuma Abu Umayyan alkunyan baban ne, Huzaifa kuma shine sunan babanta. Kamar ka ce Hindu binti Huzaifa kawai, radiyallahu anha, Allah ya jada ita, عن النبي صلى الله عليه وسلم لقمن زون الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تب الشياج إنه يستعمل عليكم أمراء إنه يند شأن دلمر يكي وأن ضمير الشأن كنا إن الشأن يستعمل عليكم أمراء دم ضمير بايد إن زيكما إنه تب يند شأن دلمر يكي يستعمل عليكم أمراء زاء قلتم على منه sun ce duk inda aka samu damiri sai ya samu makoma, ina zai koma, ka samu huwa waye, sai ka samu inda za ka maida shi, sai dai an ambaci suna a baya sai a kawo damiri, sai ka maida damirin zuwa ga suna. In sunayen biyu ne aka kawo damirin kwaya daya, to sai a ce abdamiru ya rijo ila aqrabi mazkurin, sai a gawa aka fi fada a baya-baya, to sai a maida damirin zuwa ga wannan, sai dai in ba zai maida shi zuwa ga na kusa ba sai a maida shi zuwa ga na baya. To amma suka ce damiru sha'ani ya halatta wato a kawo shi kafin a kawo wato sunan, zama ya gabaci wato sunansa, kamar irin su wannan innahu, innahu sayusallamu alaikum abunnan abunnan umara, kaga an kawo shi inna sha'ana ake nufi. Haka ne irin su hiya duniya aqallu min alqalili wa ashiquha adallu min adhalili, ko hiya duniya taqulu bi mil'i fiha hazari hazari min fatakin badash, kaga sai da aka hiya aka kawo ad-dunya ne. Wannan damiru sha'ani yake ce masa, amma bil haqiqa damiru al-qisani هي الدنيا أقل من أي القصة، الدنيا أقل من القليل. لا بارد إذا واقع دنيا تافك أم ما كان تافك أم كان. فكذا هي إن تاريخي الدنيا إن. فضميري كويا كما تا يرجع السنة يرجع يرجع ضميري. إما إن سو أو سو حالا هنا نمسمم. هي ناوريني. Inna yusamalu alaikum umara, za a shugabantar muku da wasu shugabanni, fa ta'rifuna, sai ku dinga gane wasu ayyukan su cewa ya dace da shari'a, wa tunkiruna, kuma ku dinga inkarin wasu ayyukan su saboda basu dace da shari'a ba. Haka mafi yawan malamai suka fassara wannan, wasu kuma suka ce fa ta'rifuna, za ku dinga gane ayyukan su ba na gari bane, wa tunkiruna, ku dinga musu inkarin wannan aikin ku ba daidai bane abin da kuke yi, duk zai iya daukan wannan ma'ana. Sai ce faman kariha faqad bari'a, duk wanda yake din a zuciyansa faqad bari'a, ya kubuta idan ba zai iya inkari da hannunsa ko da harshensa ba. Wa man ankara, wanda yake inkarin abin da suke yi na mummunan aiki, faqad salima, ya kubuta, wato inkari da hannunsa ko kuma da harshensa. Walakin man radiya wa taba, walakin sai ukuba da zunubi yana akan marraziya, wanda ya dada wato zaluncin da shugabanni suke yi ko sabawa Allah da suke yi, wata ba kuma ya bi su akan haka. Dan Ubangiji ta lace, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumunna, tarku karkata zuwa ga azalumai wata sai ta shafe ku. Kalu, sai suka ce ya rasulullah ala nuqatiluhum, sabai suka ce rasulullah za mu yaki wayannan shugabanni ba azalumai kawai, ba za mu yaƙe su ba tun da suna saba wa Allah. Qala la, manzon sa ce a karku yaƙe su, ku yaƙe su. Ma aqamu fikum as-sala, matikar suna tsaye da sallah a cikin ku, wato matikar sun bar ku kuna sallah, karku yaƙe su. Saboda fito na fito da shugabanni ina da matsala, ya fi ƙarfi, ina da soji, ina da police, ina da makamai, in ka fito ma gama da kai kawai zai yi. In dai ba yana kokarin ya hana ka wani rukuni da cikin rukunin addinin musulunci ba, to ka bar shi a tafiya ka kai ka tsaye naka din kawai, sai kai inkarin abu. Amma in yace ba za ka yi sallah ba sai da karfin kai kare, ba za ka yi tauhidi ba sai da karfin kai kare, don mun karanta a hadisin ba hatta idza ra'aytum kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan, sai kun ga kafurci na zahiri, suka ce za su tsora muku shirka da kafurci, wannan ku fito na fito za ku yi da su, za ku iya yakansu, ba za ku yi sallah ba sai da karfin ku kare, babu zakka, ba za ku yi Ramadana ba bana, ina sai ku mutu kawai, sai inda karfinku ya kare. Haka nan aikin hajji, saboda haka duk wani rukuni na musulunci da aka hana ku, wannan kuna da daman ku yi fito na fito, amma in ba wannan ba, ba ku da wannan daman, don suna zaluncinsu, suna zinace-zinacensu, suna ta shan giya ko wani abu, a'a kar ku yi fito na fito da su, domin za su gama da ku kuma za su yi musulunci ma illa. A ƙarshe kuma ba ka isa ma ka zo kai addinin ba ma. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi, Imam ne yace ma'anahu man kariha bi qalbihi, wanda yake abun a zuciyarsa, walam yastadi inkaran bi yadin, wato bai samu ikon yayi inkari da hannunsa ba, don bai da karfin da zai iya hanawa da hannu, wala lisanin, kuma bai samu ikon yayi inkari da harshensa ba, sai yasa aka fara da wanda yake a zuciyarsa, wato bai da ikon wayannan gaba daya, faqad bari'a min al-ithm, ya kuma ta da laifi, amma yana da dama ya canja da hannunsa, don ya ki abun a zuciyarsa, to laifin yana tare da shi, Allah zai kama shi. Ko zai iya hanawa da harshensa, kamar a ce shugaba ne ko malami ne, amma ya shiru bai magana ba, ba Allah zai kama shi da shirin da da harshensa in ko da yake a zuciyarsa. Wa adha wa adda wazifatahu, kuma ya kubuta daga laifi sannan ya ba ya bada wajibinsa, shine ma'anar wazifatahu, aikinsa na wajibi ya yi shi. Wa man ankara, duk wanda ya inkari bi hasabi taqatihi, da gurgudun ikonsa, faqad salima min hadhihi al-ma'siyah, kuma ya kubuta daga wannan sabon Allah, ko da hannunka ko da harshenka ko da zuciyanka, kaman yanda yake a wancan hadisi. Sai ce wa man radiya bi fi'lihim, duk wanda ya yi aikin da waɗannan shugabannin suke azzalumai, na zalunci da fajirci, wa taba'ahum, kuma ya bi su akan haka, fa huwa al-asi, wannan shine mai sabon Allah, wannan shine mai sabon Allah. To wannan hadisin ina nuna mana wajibcin inkarin zaluncin da shugabanni suke yi da sabon Allah da suke yi ga wanda yake da iko yayi da hannu, dole ne da hannu, ila kai ne sama da shi a shugabanci, dole ka hana shi, ko kuma ɗanka ne ka hana shi da hannunka, kuma shugaba ne in ya gagara sai ka hana da harshenka, saboda kana da faɗa a ji, ko kai mai wa'azi ne, ko kai mai da'awa ne, ko kai mai faɗa a ji ne duk cijo mai anguwa, ko kana da wani matsayi za ka iya faɗa ka kwashe lafiya, sai ka hana da harshenka. Zalunci ne abin da ake yi, wannan fajirki ba mu yadda da shi ba. Idan ka ka taimake shi kuma ka taimaki talakawa, sannan in duk wanne ya gagara ba za ka iya ba, dole ka ki a zuciyanka, in ka ki a zuciyanka shikenan, don iya abin da ka iya kenan, ka kubuta daga ainihin waɗannan al'amura ɗin, ka kubuta daga kama ka da Ubangiji Ta'ala, wato ainihin zai yi. So wannan shine ma'anar faman kariha. Kaga karihan nan shine a ƙarshe a hadisin man ra'a minkum munkaran fayuqarihu biyadi falan yastadifa bilisani falan yastadifa bi qalbihi, wannan sai yace faman kariha ai bi qalbihi, duk wanda yake abun a zuciyarsa saboda ba zai iya canjawa da hannunsa ko da harshensa ba, faqad bari'a, ya kubuta. Amma zai iya canjawa da harshensa, to wajibinsa ne saboda hadisin da kuka karanta da su. Yace wa man ankara faqad, wanda inkari kuma da harshensa ko da hannunsa, faqad salima, shi ma ya kubuta, ya kubuta daga laifi da uquban da za a jarrabi wa innan mutanen da ita. To hana rashin hana munanan ayyuka, gurgudun yanda za ka iya, yakan kawo wa uquba wa al'umma, kuma yakan kawo a tsini wa al'umma, kamar yadda muka karanta a baya. Don Ubangiji Ta'ala ya ce lo'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam dhalika bima ataw wa kanu ya'talun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. An tsinewa banu isra'il don ba sa hana munanan ayyuka, ba sa hana yan uwansu munanan ayyuka, aka tsine musu harshen annabi dawuda da isa ibn maryam saboda saba Allah da suke, shine ba sa hana munanan ayyuka. Duk al'umma idan aka ga ana sabon Allah kuma aka yi shiru, kowa ya shiru bai yi ba, sai Allah ya tsinewa al'umman gaba ɗayanta, dole ne a samu masu inkari. Kuma ko da shugabanni ne suke yin wannan abu, ko da shugabanni ne, amma dukkan wanda ya bi canja ba ta kowane hali, to wannan ya shiga cikin sabon Allah, ya shiga cikin waɗanda Allah Ta'ala zai wa hukuma gobe kiyama. To menene abinda menene za a inkarinsa da zuciya kawai ko da harshe? Shine abinda bai kai ga kafirci ba, wannan dole kai baka yadda ba, kuma ka ki shi a zuciyanka, ko ka musu inkari in za ka iya, ka musu nasiha, ko ka hana su da hannunka in kana sama da su, wannan idan ba su bari ba shikenan kai ka kubuta. Amma idan suka ce ba za su bar ku wani rukuni na musulunci ba, to wannan kuma ko da fito na fito ne ya halatta, wato shine al-khuruj, ku dauka kaura da maran yaki da su. Amma saboda azzalumai ne, saboda fasikai ne, wannan ba sai an daura da maran yaki da su ba, ba sai an yaki da su ba, don shi yasa sabai suka ce afala nuqatiluhum, ba za mu yake su ba, haka ta a matakar sun bar ku kuna sallah, shine ma'anar sun tsaye da sallah a cikin kudi. To kaga ko da baya sallah, in kai kana sallan ka bai hana ka yin sallan ka ba, kaga wannan ba sai ka fice da mutane ka yake shi ka ce dole sai yayi sai sallah ba, don la ikraha fi din, ba za ka tilasta masa, amma fa bai sai hana ka naka sallan ba. Amma kuma zaluncin da yake da fasikancin da yake yi, wannan kuma za ka da fajirci da yake, wannan za ka yi inkarinsa da harshenka, ba sai ka dau makami ba, sai ka ce baka yadda ba. Sannan kuma idan ba za ka iya ba, kai ba mai wa'azi ba ne, ko ba mai faɗa ba ne, sai ka ƙi abun a zuciyanka, sabani yanda wasu malamai a yau suke tafiya a kansa, cewa wai in shugaba ya abu ba za a masa inkari ba, sai dai ka kiya zuciyarsa amma ba za ka yi inkari da harshen sa ba. Kuma manzo sama ya ce fayughayyirhu biyadi fa illan yastati fa bi lisani, kuma ba za ka kukuta ba sai ka hana da harshen ka. Da zaran ka yi inkarin wani abu wanda gwamnati ne ta zo da shi, sai ka ji ana ce wani ma ya ce maka ka san gwamnati ta zo da wannan tsarin ba, wato ita gwamnati ba za a gaya mata gaskiya ba, ko shugaban ba za a gaya masa gaskiya ba, ko kuma duk abin da yake na hukuma ne bai kamata ka yi magana a kansa ba. Wannan wata aƙida ce kamar yadda na gaya mana ranar sabuwa ta fito, cewa duk abin da shugaba yake a kansa ba ka isa ka masa inkari ba, dole ka yarda da wannan kuma ka kira mutane su masa biyayya akan haka. Kaga wannan aƙida ce mai kyau, kuma ta saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a musu inkari, duk wanda bai inkari ba in ya yarda da sabon Allah, to kaga shi ma zai shiga cikin ukuban da za a yi wanda ya saba wa Allah, kuma zai iya canjawa bai canja ba. Me yasa aka ce kar ayi wa shugabanni tawaye idan abun bai kai ga kafirci ba? Saboda yi musu tawaye illa ne ga su kansu masu yin tawaye. Ba a taba wasu mutane suka fito da makami da shugabanni suka yi nasara ba, ba a taba ba a tarihin musulunci kamar da Shehu Sami Timi yake cewa, sai dai shugabannin su gama da su, to kaga wannan ba ci nasara ba. Ina jini zai zama abun tsoro ma ka rike shi, saboda wasu sun tashi an gama da su, wayannan sun tashi an gama da su. Amma in aka ce addini ne ba za ka yi ba kwata-kwata, to kaga wannan gara ka mutu ma kawai, tunda in baka mutu ba ma an hana ka yin addininka, gara ka mutu akan addininka. To amma idan bai kai ga wannan ba, ka'idar shine kamar yadda Imam Tahawi yake cewa wala naral khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Mu a cikin mutalar sunna ba ma fito na fito da shugabanni ko da azzalumai ne. Za mu karanta hadisan gaba, azzalumin ma aka ce ayi hakuri dangane da wato ainihin al'amarin su. Me yasa? Saboda a samu haɗin kan al'umma, kar a zo a tawaka al'umma. Wannan hadisin akwai mu'jiza babba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta bayyana. Ke nan gaba za a yi shugabanni azzalumai, fajirai, fasikai, masu saba wa Ubangiji Ta'ala. Kaga a lokacin babu, amma ya faru ko bai faru ba? Ya faru a ko'ina. To da kaga ya bayyana cewa waɗanda suke shugabanci galibi a yanzu azzalumai ne, galibi fajirai ne, fasikai ne galibinsu. Ke na Allah ba ya karewa, ana samun na Allah ba zai kare ba a ko'ina, amma galibinsu ba mutanen kirkiyo ne. To wannan duka alaman tashi alkiyama ne. Shi yasa wani da yazo ya tambaya manzo sallallahu alaihi wasallam mata ta kumusa, to shi alkiyama za ta take ce idza wusila al'amru ila ghairi ali fantaziru sa. Idan aka ba shugabanci ga wanda bai cancanta ba, to ka farare tashi alkiyama. Tashi alkiyama ya kusan zuwa. Alamu ne na tashin alkiyama. To zalunci da fajirci shi ya lalata shugabanci. Shi yasa ba za su iya adalci ba, kuma ba za su iya tausayawa talakawa. Idan su da su samu wata fa'ida na zaluntan talakawa, ko talakawan da su halaka da su mutu, wannan bai dame su ba saboda maslahan kansu. Amma kuma akwai ranar kin dillanci, shine idan an yi tashin alkiyama, kuma tun a nan duniya Allah ya kawo mutum ya hana shi kwanciyar hankali kamar yadda ya hana talakawa kwanciyar hankali. Hadisi ya inganta a Sahihi Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a, kuma Allah zai amsa addu'ansa. Yace Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يا الله دكان wanda aka bashi wani shugabanci na al'umma ta ya tsananta musu, Allah ka tsananta masa ko wahalar da shi. Duk wanda Allah ya bashi shugabanci na wani abu na al'umma na ya wahalar da su, Allah ka wahalar da shi. Yace kuma ya Allah duk wanda Allah ya bashi shugabanci na wani abu na al'umma ta ya saukake musu, ya tausaya musu, Allah ka saukake masa, ka tausaya masa. Manzon Allah ne sasuma yi wa shugabanni wannan addu'a ne. To idan cikin kake so sai kai mai kyau, in kake mai kyau kuma, to mummunar addu'a ne za ta sauka a kanka. Allah ya sauke. Hadisi na gaba, an ummul mu'minina ummul hakam Zainab binti Jahash radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha fazi'an yaqulu la ilaha illa Allah waylun lil arab min sharrin qad iqtarab فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها وقلت يا رسول الله أنهلك وفينا صالحون قال نعم إذا كفر الخبث. متفق عليه. وانا حديث البخاري ده مسلم سكر وتوش دقى ام المؤمنين ورمؤمني ما ترى من ذا لا تسمع وانا كتمت ام الحكم في ليبة الشهادة وانن الكنية ام الحكم سنان زينب بنت جحش رضي الله عنها الله يجريتها ما ذا سمع يا اوري زينب قدابيوني اقوى زينب بنت خزيمة اقوى زينب بنت جحش زينب بنت خزيمة تاري ستنية ناراي تاري قام من ذا لا تسمع wato ainihin rasuwa. Sannan abinnan Zainab bintu Jahash ita kuma ita ce wanda aka daura manzala sama aure da ita a saman sabban bakwai. Allah ta'ala ne ya daura aurenta ya saukar masa da wahayi ya an daura maka aure da Zainab bintu Jahash. Shikenan kawai ya ɗauki matarsa wanda kuma da yaronsa ne yake aure da ita shine Zaid bin Thabit, Zaid bin Haritha afwan shi yake aure da ita wanda da ana ce masa Zaid dan Muhammadu Allah ta'ala ya bata wannan tabannin ba danka bane ba za a ce wane dan wane ba sai ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin yace manzo Allah ba dine daga baban dine daga cikin mazajen ku ba shi manzon Allah ne yace ud'uhum li abaihim huwa qasadu inda Allah yasa doka a kira su da iyayen su shi yafi adalci sai ce masa Zaid bin Haritha to don a tabbatar da cewa ba dan san bane sai Allah ya kaddara Zaid ya saki matarsa manzo Allah ta sama ya aura ki samu matsala yanzu yana koka manzala na ci masa amsik alayka zawja kai ke matanka kai ba ta kuma an riga an yi wa manzala sama wahayi cewa Zaidu zai saki matarsa zaka aura amma yanzu ya koka ya kawo kuka manzala sai ce masa kai hakuri dai ka rike matanka kai hakuri yana ta koyi abun har ubangiji ta Allah ya sa Zaidu wata ran ya gaji ya sake ta kuma idda manzala sama wannan ubangiji ta Allah ya daura manzala sama aure da ita daga sama samman bakwai Allah ta'ala ce walamma qada zaidu minha wataran zawwajnakaha Allah ce da zaidu take ta mun aura maka ita kawai shikenan Allah ta'ala ya aura maka ita ka kamar yadda na sha fada Aisha radiyallahu anha idan ta tashi kishin ta tana yi wa ma tana alfahari wa matan maza sama Zainab ne kawai take iya bata amsa dan abin da take cewa dukkanin ku zawarori maza sama ya aure ku ni ne kawai ya aura budurwa kuma haka ne ita kai ce budurwa dukkanin ku kowace bazawara ne manzo sama ya aure ta ni kade ya aura budurwa kowace ta yi shiru Zainab bintu Jahash ita za ta ba da ansa take dukkanin ku iyayen ku ne suka aura manzo sama ku ni kuma Allah subhanahu wataala ne ya aura min manzo sama daga saman samman bakwai ya aura manzo Allah ni daga saman samman bakwai yake dan Aisha kuma sai ta yi shiru ita da kanta take bada wannan labarin wannan abun alfahari ne ga Zainab kuma daraja ne a wajenta to radiyallahu anha Allah ya jita anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam dakala alaiha fazi'an manzala kuma ya shiga wurin ta fazi'an yana tsorace wata riwayan ya tashi daga bacci ne muhumarran wajahu fiskansa ta yi ja yana tsorace ya shiga wajen Zainab bintu Jahash ya kudu yana cewa la ilaha illallah wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab ina cewa la ilaha illallah ban bauta da gaskiya sai Allah wailu lil arab araba sun shiga uku min sharrin qad iqtarab daga wani sharri da ya kusance su nan larabawa ana nufin al'umma kawai in ya faɗi larabawa da a lokacin galibin musulmi larabawa ne galibin su wailun kalma ce ta azaba ma'ana azaba ta tabbata musu to menene wannan sharrin sai ta futiha al-yawma min raddi ajuj wa majuj mislu hadhi yace yau fa an bude katangan yajuj da majuj kaman haka shine fa halaqa baina usbi'aihi al-ibham wallati taliha sai da'ira wato da yan yatsun sa guda biyu al-ibham ita ce babbar yatsa wallati taliha da mai bita sababa sai haka wato a katangan yajuj da majuj an dan bude wani abu dan katan kaga me kenan ma'anarsa alqiyama ta kusanta shi alqiyama ta kusanta shi to wannan sharrin da ya fada idan kare hadisi fa qulna ya rasulullah suka ce muka ce ya manzon Allah a nahliku wa fina salihun yanzu za a halaka da mu alhalin akwai mutanen kirki a cikin mu fa qultu kai go ita Zainab ta fada sai ya rasulullah yanzu za a halakar da mu alhalin akwai bayin Allah a cikin mu nagari qala na'am yace yi za a halakar da su idza kafara al-khata halakat da ku idza kafara al-khata idan muna nan ayyuka kin yawa ma'ana in munanan ayyuka sun yawa a cikin al'umma to Allah ta'ala zai iya halakar da al'umma ne munanan ayyukan fasikanci fajirci zalunci da shirka da bidiyoyi da sauransu idan sun yawa wato sai ubangiji ta'ala ya halakar da al'umma saboda me saboda shu'umcin sabon Allah shi sabon Allah shu'umi ne baya tsewa kan iya mai yin sa sai ya shafi sauran wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa so da haka fitinan in ta zo ba wai wanda suka jawo ta kawai za ta tsaya a kansu ba za ta shafi hadda sauran mutane sai sa ba wai wani yana samu Allah kai kana ta dariya kana murna kai ba kai bane ha in bala'in ya zo sai ya shafe ka bala'in sai ya shafe ka so da haka dole ne a tsaya a yi umarni wato ainihin kyakkyawan aiki kuma a hana wato munanan ayyuka to da yake wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab azaba ba tabbata ga larabawa wato ga al'umma daga wani sharri da ya kusance su sharrin da ya kusance su nan wasu mutane suka ce a abinda ake nufi da sharri shi ne kashe sayyidina Usman kashe sayyidina Usman kaga wannan ba karamin fitina ba ne an kashe shi yana karanta alqur'ani haka kawai aka ce wai shugabancinsa bai yi ba ka duba fa adalci irin na sayyidina Usman da kunya wanda manzo sama yake mala'iku ma suna jin kunyansa amma yana shugabanci dadi yayi wa talakawa yawa sai suka ce kawai su ba su yadda da shugabancin sa ba daidai bane babu adalci a ciki kenan suka je suka haura katanga yana karatu alqur'ani suka kashe shi suka kashe shi to wannan sharri ne to wannan kofan ko daga ita kenan sharrin ya dinga biyowa aka dinga samun fitintunu fitintunu har ta gai ga musulunci ma musulman ma sun yi rauni a duniya yanzu biyayya kawai suke yi kafiran su ne suke jagorantar su kamar yana zaka ai kuma zaka ma yake cewa yushiku am tatada'a alaikum al'umam kama tatada'a al-asqatu kama tatada'a al-aqlatu ala qas'atiha wato al'umma da su ruhu akan ku su gama da ku kamar yanda masu cin abinci suke ruhu akan kwanon cin abinci suna diwa a sati yadin abinci ga mutum goma haka su ruhu akan sa haka da su ruhu akan ku abai suka ce saboda ba mu da ya kuna da yawa sai dai kawai gusa on kan gusa isai ba ku da amfani kaman yayi ne irin na kwatumi da ruwa yake gudu kuma Allah ta'ala zai cire kurjinin ku daga zukatan kafure ba za su dinga ganin kurjinin ku mai ya je farauni a cikin zukatan ku suka ce sai rauni yake hubbu dunya wa karahiyatul maut sun duniya da kin mutuwa sun duniya da kin mutuwa wannan abu guda biyu su suke wahalar da al'umma son duniya zai hada ka addininka ko da kana son duniya don wasu masoyi na duniya sai ka ajiye addininka a gefe zai sa ka yi zalunci zai sa ka take wani zai sa ka bar sallah ka bar wasu abubuwa na imani da Allah sannan in mutuwa kuma zai tsori taka ya hana ka addininka ya hana ka rayuwa mai kyau ya cire maka tawakkali ga Allah da imani da kaddara saboda tsoron kai tsoron zaka mutu kai shikenan ka shiga cikin rudu har ka je ka mutu kuma dan ci tsoron ka ba zai hana ka mutu ba aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada kuma idan ci tsoron ku na ku abun nan corona yake tafiya da zugo tsoron ta kawai sai tafi da kai kawai to in ka ji tsoron corona an gama da kai Allah ya gama da kai in ka ji kijin tsoron ta kuma ka gama da ita ko aljini ne billahi la ilaha illa huwa in baka tsoron ta ka gama da shi aljini dai amma in kana tsoron aljini ya gama da kai yanzu nan da zuwa shi kika me yasa galibi mata ne suke da aljini da su suka fi tsoro me yasa galibi ya ga kai mata ne mata in wacce tai iho tsoron a gidan biki sai su kama iho su ma aljini su ya tashi ko ba haka bane a gidan biki sai ta fadi ka gani me yasa saboda matsorata ne aljini ko ya fi son matsorati saboda haka zo tsoron su ne zai sa aljini ya dinga shigan su to aljini ma in baka tsoron sa wallahi tsoron ka yake wani yana tiro wani aljini a Saudiya na taba jin kasadin sai ce masa to me za ka shiga wurinta ina faɗan da ya ce to ka je ka shiga cikin abin nan binu baz mana ka je ka shiga cikin jikin binu baz sai ce ina bai zai iya ba binu baz baya tsoron aljani kar ka ji tsoron wani abu na rayuwar duniya wallahi kar ka ji tsoron komai sai Allah ka je ka rike wuri didi ka kari ga Allah ka rike addu'o'in ka hasbunallahu wa ni'mal wakil in je ka yadda Allah ya isan maka kuma da shi ka dogara madalla da abun dogaro to wallahi kuwa wa mai tawakka ala llahi fa huwa hasbuhu wallan ko ya isan maka din shi da kansa ya fada amma in kana shakka kana ta shakka ai ka je cikin shakkar ka kawai ka shan wala wani duk yanda zaka kai ka cire masa tsoro na wallahi bai zai fita ba ya riga yayi nisa in mutum bai ne ba gara ka mutu kana da izzan ka ba kan ka mutu kana da rauni wa tamul maut fi amrin haqirin tamul maut fi amrin jadid mutu a duniya ne ko ka mutu a lafiya ko ka mutu da izzan ka duk dai mutuwa ne kuma in to zaka mutu ba gara ka mutu da izzan ka ba akan ka mutu kawai kana cikin wani hali na kaskanci da galabaita da wani tsoro da waye waye dan an riga an fahimce ka kawai ka mutu da izzan ka ya fi kuma komin marere cewa kan kwanan kai kare zai ka tafi dolen ka ne zaka tafi wallahi duniya bara abinda mutuwa ba ta kauce maka ba in kaga ta kauce maka ajali ne kawai bai yi ba dan me yasa zaka sa wa kanka tsoro ka karke addinin ka karke ubangiji subhanahu wa ta'ala wailul lil arab min sharrin qad iqtarab to amma wasu ka ce ga shi nan maza kuma ya fassara min sharrin qad iqtarab min sharrin sharrin da ya kusata shine futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj ya'juj da ma'juj suna daga cikin alamomin tashi alkiyama guda 10 wanda manzalar sa suma ya samu sabban sa suna tattaunawa kan tashin alkiyama bayan ya shiga da ya fito sai ce me kuke tattaunawa kai suka ce muna tattauna tashi alkiyama ne sai ce la taqumu sa'atu hatta taraw 10 ayat alkiyama ba tashi wajen kun ga ayoyi guda 10 wato alamu guda 10 daga ciki akwai ya juju da majuju wasu halitta ne daga cikin ƴan adam wato ƴaƴan annabi adam ne inna ƴaƴan annabi adam ba yana nufin ƴaƴansa bai haifa cikin sa ba jikokin sa kenan kamar mu din nan ba kamar ƴan adam ba to su ma ƴan adam ne amma wasu fitinannu masu cutar da ƴan adam din wato masu cutar da mutane suka bayyana a wani wuri can yammacin duniya yammacin duniya suna ta cutar da mutane zurkar ne yana yawo wani jarumi ne a kai malam da ya ta gabacin duniya inda ya sake dawa yammacin wani mayaki Allah ta'ala ba da kitabu a cikin alqur'ani sai da ya same su suna rauni me ya same ku Allah ya juje ma juje su fitinan mu suna fitinan mu ya zurkar ne qalu ya zurkar ne ko inna ya juje ma juja mufsiduna fil ard suka ce ya jama'a suna karna a bayan kaza suna cutar da mu فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بيننا وبينهم سدا فزن باك وني ابو منا الله دا كمن كتنغا تكانين مدسو سي دي كركو دامو باني كرفي كوي زد دي نار كدال ما سينا مكو انا بوكات الله دا سينا مكو كتنغا كما هكا يدي يي ونن كتنغان يا كتنغان تي اند يا جما جو بس يتسو هورو تو زو توتار دا وينن متانين ما دي غما ونن كتنغان يا غما شي ita to katangan za ta zama tana nan har sai alƙawarin Allah ya zo wa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu takka'a wa kana wa'du rabbi haqqan ita don alƙawarin ubangiji na zo kuma za ta rargaje za ta rushe yajuju da majuju kuma su shigo kuma alƙawarin Allah gaskiya ne kaga wannan tashin alƙiyama kenan to wannan yajuju da majujun kullun sai sun sare katangan nan kullun ba tun daga wancan lokacin ba san shekara 2000 su sare su sare in dare yayi sai su tafi su ci gobe za mu zo mu kare su gobe sun zo sai su samu katangan ta dawo a yanda take jibi ma su zo su yi sai su ce kai dare yayi mu je gobe za mu dawo mu kare ta in sun dawo gobe sai su same ta a yanda take to haka za a yi ta tafiya har ran da za a rusa wannan katangan ran da zai zama za a rusa tun idan sun yi aiki cikin aiki sai su ce to mu tafi gobe za mu zo mu kare ta a lokacin da suke insha Allah wala taqulanna bi shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah karka ce zan yi abu sai ka ce insha Allah saboda ba su ce insha Allah ba gobe za su same shi inda yake amma da suka ce insha Allah washe gari in sun dawo sai su samu katangan yanda suka fata su karisa sai su shigo me ya hana su yanzu su shigo ba sa cewa insha Allah amma da da su fada to a yanzu nan ma za su iya shigowa sai dai kowa ya san tayi kawai biyi kowa sai san da zai gudu Allah ya tsare mu to ai Allah ya hana su Muhammad Amin Shank ya cikin adawul bayan rashin basira guda biyu Allah ya sa musu ba su iya haurowa sun cutar da ɗan adam ba rashin basira na farkon shine wanda Allah ya fada ba su ce insha Allah ba su suna da dabaran su ne rashin basira na biyu kuma ba su yi tsani suka haura ba me yasa ba za su yi tsani ba sai su yi dogon tsani kawai su dinga haurowa kawai suna ta ba katanga ba ne su yi ta haurowa kawai tunda za su iya rusa ta za su yi tsani su hauta ma Allah bai ba su wannan basiran ba haka kuma idan kaddara ta zo basiran ka sai ta ita take kawai barake baraka zo maka ba ma to ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a bude wannan wato katangan za a bude wannan katangan idan an bude kuma al'umma za su halaka ne shi yasa Zainab bint Jahsh take yanzu ya sala za a halaka da mu akwai mutanen kici a cikin mu idza kasra al-khabath saboda haka idan ita ukuba azaban da Allah ta'ala yake aikowa al'umma ko ta jinwa ko ta talauci ko ta annoba rashin lafiya ko ma ta menene ko ne abu na masifa da za ta sauko bala'i daga sama dukkanin sa mutane ne suke jawo kansu kuma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa yafu an kasir Allah ma yana yafi mai yawa to amma duka mutane ne suka jawo bala'i ba duka bane to me yasa yake shafan kowa da kowa saboda haka sunnar Allah take in fitinan ta zo wanda ma bai jawo ta ba sai ta shafe shi amma wanda ta shafe shi shi ukuba ne a kansa wanda ya jawo ta ukuba ne a kansa wanda kuma bai jawo ta ba inda ya iya kokarin sa sai ta zama daraja a gare shi Allah ya kankare masa zunubansa da sabbin bala'i kuma ya daga darajansa hadisi na gaba an ibn Abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه أكتب شيء وين يقول عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا الجلوس إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه بخاري ومسلم سكرويته لنا حديث دقى أبو سعيد الخدري شني سعد بن مالك رضي الله عنه ألا يجد شيئا النبي صلى الله عليه وسلم دقى منزون الله صلى الله عليه وسلم قال faqa abinnan kala ya ce iyakun wal julusa fi turqa ina magana da sahabban ya ce ka shehudin ku da zama akan hanyoyi mutum ya zo ya zauna kan hanya yana ganin masu wucewa manzo sai ya ce ka shehudin ku don akwai barna a wannan wata mata ta zo za ka danta za ka iya zalunta wani za ka yi wani dariya ko mugunta abubuwa da yawa dai za ka kakkalli haramun ana yi kai manzo sun yake iyakun wal julusa fi turqat shedin ku da zama akan hanya kar ku kuskura kar ku zauna akan hanya fa qalu sai suka ce ya rasulullah malana min majalisina buddun suka ce aiko babu makawa ya rasulullahi mu zauna daga majalisin mu inda muka saba zama na tahaddasu fiha muna hira a waje to sabban ce kuwa manzon sa ya ce kar ku zauna akan hanya su ce lalle ko za mu zauna don wurin hiran mu ne ba mu da makawa sai mun zauna sahabban ne ko suka faɗi haka na'am to su waye ba su da yake magana sahabban ne suka faɗi haka suka ce ai wannan ba makawa wurin zaman mu ne ya rasulullah anan muke hira ko ba sahabbai bane sai ba sahabbai tabi'ai ne sun rayu da manzon Allah ne sallallahu alaihi sahabbai ne suka faɗi wannan amma da yasa suka faɗa wato fahimtar magana yana da wahala abun da yasa suka faɗa sun fahimci manzala ta sama ba ya wajabta musu barin zaman bane ba ya haramta musu bane a ya dan kwaitar da su ne daga yanayin yanda maganan ta fito a haka suka fahimci manzala sama kamar ce musu kawai yake akan hanya ai da kun bar zama akan hanyar nan kuwa kamar yace musu da kun bar zama akan hanyar nan kuwa kaga sun fahimci akwai sassauci a me a umarnin ne daga fiskansa da suka duba da yanayin yanda maganan take fitowa sai za suka ce to aiko wurin zaman mu ne mu nan muke hira dole dai za mu zauna anan amma da sun fahimci wajibi ne yana umurtar su umarni na wajibi ne ka tsammanin za su kwace amsa ko su bashi irin wannan amsan ai ba su yi ba ga falyahzari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim kaga duk wanda ya saba umarni manzo Allah musiba za ta same shi kuma abin da yake nuna maka ba wajibin bane manzo sun asiri ba su a haka da fushi da su ba me yace sai yace fa in abaitum illa julusa ko illa almajlisa idan kun ki kuka ce dole sai kun zauna ku fadu tarika haka ku ba hanya hakkin ta sai kaga bai fushi ba kun ce ba ku zauna ba to shikenan dole sai kun zauna ku ci gaba da zaman amma fa ga hakkin hanya ku ba wa hanya haƙinta sai lissafa musu haƙin hanya. Kaga a sai idan mutum yana magana sai kana kallon sa, shi zai fi kai zaka fi fahimtar sa fiye da wanda kai masa magana aka yi labari aka bashi. Idan kana kallon mutum a lokacin da yake magana sai ka fi fahimtar me yake faɗa akan a ce an kai masa labarin ko ya ji aka sani. Shi yasa tasirin da karatu zai maka in kana majalisin da ake karatun to ya fi na wanda za a kai wa kaset ko da bidiyo ne ko aka kai masa ko bidiyo kaset ne, sai ka ga an yi darasi, an yi kuka, an yi hudubar juma'a, an yi kuka, wani kuma idan an kai masa kaset din ko kwalla ba zai yi ba. Me yasa? Saboda baya wannan aka yi. Sai kana kallon liman, kana kallon malamin lokacin da yake magana, to tasirin maganan ta fi bayyana a gare ka. Kuma ko a bidiyo ka kalla wallahi bai sai kana da isa ki ce ba. To kuma haka nan fahimtar maganan ma me yake nufi? Abun yana da zafi ko a da sauki a cikin sa? Wanda yake kallon maganan zai fi ka fahimta. Shi yasa sahabbai da yake manzo sama da su yake magana a gaban su aka yi magana sai suka gane fa ba wai umarni ne na wajibi yake ba su ba, a kwadaitar da su yake da abun da ya fi dai su bar zaman, amma ba dole ne sai sun bar zaman ba. Shi yasa suka ce to a wurin hiran su ne. Manzo sama ya ce to shikenan ku ci gaba da zaman, amma ga haƙƙin kuma hanya ku ba ta haƙƙinta. Wani suka ce wa ma haqqu tariqi ya rasulullah, menene haƙƙin hanya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Kala sai ce qabbul basar, tsinci ido, wa kaful adha, da kamewa daga cutar da wani, wa raddu salami, da mai da sallama in an yi maka, wal amru bil ma'rufi, da umarni da kitan aiki, wan nahyu anil munkar, da hana munanan ayyuka. Kaga haƙƙi nawa kenan? Haƙƙi hudu. Farko ka rinsa idonka, kullil mu'minina yughdhu min absarihim, kaga ni wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. So da haka ka rinsa idonka, in dai zaka zauna akan hanya to karka dinga kallon mata, karka dinga kallon haramun. In zaka bi wannan dokan to dai daga cikin dokokin kenan zaka iya zama, in dai ka cika sauran. Sannan wa kaful adha, da kuma kamewa karka cutar da wani, karka cutar da bawan Allah ka wurge shi ko ya fadi ka masa dariya ko wani abu, ko ka zage shi ko ka gaya masa magana ko ka ga wani sirrin sa kaje kana faɗa ta hango shi, kai ku duba tafiyan wane, ku duba ne nan abin nan, ya dan tafi ne da ya rike wai zai kai gidansa. Kaga gulma kenan ko? Kaga wani akwai cutarwa a ciki, to in akwai wannan karkai, ubangiji ta ce wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati min ghairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, ka dauki babban laifi ne. Sannan haka na raddu salam, wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi asana minha aw rudduha, an maka sallama wajibin ka ne ka amsa, in ji ubangiji ta'ala. Ko dole in an maka sallama ka amsa, kuma in kana kan hanya kan dole a maka sallama. Sannan da umarni da kikin aiki da hana munanan ayyuka, wanda muke cikin babin sa, babin da yake nuna mana muhimmancin wannan. In ka gani mummunan aiki ka hana, in ka kikin aiki ba yi ba ka ba da umarni a yi. To in ka bi wayannan dokoki guda hudu, ko a ce maka biyar ma in ka riba al'amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar kashi biyu, kaga sai ka zauna akan hanya. In ba za ka bi wannan dokokin ba kuma in Allah ka shiga gidanka ka zauna ko wani shagon ka ko wani ofis ɗinka. Ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kafin malam ya soma an su tambayoyi, akwai korafi daga wasu dewa da suke rubuta tambayoyi kamar haka. Malam, gidaje nawa ne suke matsayin makwabta a gare ni, gabas, yamma da kuma kudu da arewa?
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullah. Cewa haddin gidaje duk dai malai su ittifaki, makwabcin ka ba wai sai wanda katangansa ta mannu da katanganka ba, kuma danganka ta mannu da tasa ba, a'a na gaban ma makwabta ne. To amma zuwa gida nawa ne makwabtan shine wanda kowane malami da ijtihadin da yake. Akwai masu cewa gida 40, akwai masu cewa ma duk inda an yi kiran sallah, duk inda kiran sallah zai je, daga gidanka an kira sallah, duk inda kiran sallah zai je, sunan su makwabtanka ne. Amma babu iskali a koma ina aka tsaya an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin makwabtan wa ya fi cancantan kyautatawa na, yace wanda kofar gidansa yake kusa da naka, haka nan makwabcinka da yake manne da kai shine yafi zama wajibi, sannan sai mai bi masa, sai mai bi masa. Domin ya ce idan dai fadan naman ka wato sun ka yawaita ruwan roman sun ka ba makwatanka domin me suna jin kila kanshin wannan firfesun naka to kaga inda kanshin yake zuwa kuma baya nisa na kusa da kusa ne kai suke jin wato ainihin wannan kanshin so duk wanda yake kusa da gidanka a takaici makwacinka ne na
malam wai babu kyau idan an kira sallar magariba a jinkirta ikama
ba wanda ke babu kyau me zai hana a jinkirta ai ana kiran salla ne domin mutane su san lokaci yayi kaga yana da kyau a jinkirta gurgurdun yanda za a yi alwala a taho daga gidaje a zo a samu salla yawa amma jinkirtawan magariba ba kamar na azhar ko la'asr ko isha'i ko asuba ba ne saboda lokacin ta bai da nisa irin wannan so za a iya dan jinkirtawa kaɗan gurgurdun yanda mutane za su zo su yi salla da su amma masu cewa kawai da an kira salla a tare saboda malamin da suke cewa ita muhtarinta da zaran lokacin kira salla ana gama salla muhtarinta ya fita to wannan zancen ko ba shi firin jaye ba zancen da firin jaye daga lokacin da rana ta fadi har zuwa wannan fakewan shafin wato jaje-jaje na yamman nan duk lokacin muhtarin ya fita magariba yau saboda haka a hadisi guda biyu na kiran salla wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma ɗaya hadisin ya ce daga lokacin da rana ta fadi zuwa lokacin da wato rana wannan jaje-jaje na ranar ya fadi to kaga akwai ɗan lokaci kenan don an jinkirta ba an fita daga muhtarin ta bane nan
malam shin mutum zai iya tayamma da dutse ko akan barandansa idan ƙasa ta yi nesa da shi
to baranda yana da fanti ai timama ne aka ce bai zai yi ba a timama da siminti ko kuma daga ruwan da aka masa tenti ko aka masa siminti ko aka san'anta shi abinda aka san'anta shi to baya zama kasa saboda haka sai dai in simintin daga inda aka ɗauko shi a ma'adanansa ba a sa masa wani chemical komi da komai ba to wannan kasa ne ko a wancan wurin ko a kaho maka da shi haka nan dutse in ka samu dutse wannan kasa ne idan ginin an gina shi da dutse da kasa zalla to wannan kuma za ka iya yin timama da shi kamar yadda ya tabbata a hadisi don ba a canja masa wani abu ba kawai ruwa aka sa masa in ko ba haka ba siminti ne da daidai ka je ka nemo kasa a kawo maka kasa kai timama ko kuma a kawo maka dutse ka dafa shi kai timama ko yashi ko makamancin wannan
wannan bayan sallama take cewa malam ga tambaya ta kamar haka mijina ne Allah bai bashi haihuwa ba sai ya tura wani wanda ban san shi ba ya rika zuwa yana lalata da ni don ya samu yara malam yanzu haka muna da yara biyu tambaya ta ya matsayin waɗannan yaran kuma menene matsayin aure na da shi ko menene hukuncin musulunci da yake kanmu
yanzu wannan abun a wannan zamanin ake ana yin sa ba fa zamanin jahiliya ba fa a zamanin musulunci ake ana yin wannan abun har sun haifi a biyu yanzu idan mutum ba dabba bane ko da bai da tsoron Allah ai ya kamata a ce yana da kishi yana ya kamata a ce yana da kishin matarsa ta yanda bai zai so don fasikai ma suna tuhuman iyalansu suna ɗaga hankali suna kama wani yana lalata iyalansu kaga kishi ne wannan amma idan mutum ba dabba bane komin fasikancin sa zai dinga turo wani yana lalata da matarsa wai don ya samu yaya so yayan sunan su yayan shegu yayan shege tun da guda ɗaya ne a shi dai mai lalatan kan guda ɗaya ne shine shegen ai ba yayan ba yawa yayan ka ai ba su san za su zo ta wannan hanyar ba ko da haka ba yayan su bane ba su gaje shi ba kuma wannan mijin bai kamata ya cigaba da zama da shi ba kuma yana barin wani lalata da ke shi ma yana saduwa da ke sai ya haifar miki da wannan ciwo domin duk matan da mace sama da mace namiji ɗaya suke saduwa da ita sai ya haifar mata da wannan ciwon zamani me yasa duk mai ciwon x ba mai lalata bane ba ta hanyar fasikanci galibi ake samun sa ma in ko kaga ba ka same ta hanyar fasikanci ba wanda ya fasikanci ne zai jona maka amma samun sa ta hanyar haɗa jini a cikin kashi ɗari kashi biyar ne kawai inji likitocin so tunda shi yana saduwa da ke wani dai zai sadu da ke don ki ciki shikenan zai haifar miki da wannan ciwon kin ga ba miji ne da ya kamata a zauna da shi ba farkon ba da tsoron Allah ba mutum kiki ba na biyu kuma zai cutar da ke ya sa musulunci ya haramta mace ta auri na maza sama da ɗaya amma namiji zai iya auren mata hudu ba wani cuta da zai faru, amma mace kuma a ce mata biyu suna saduwa da ita a lokaci, maza biyu suna saduwa da ita a lokaci guda, shi yake ya fada wa'annan cututtuka. Kuma ka wannan mijin namijin ba mijin zama ba ne, kuma fasiki ne, kuma mutumin banza ne, kuma dabba ne ma, ba mutum ba ne. Don ko mutum banza ne, mutum ne ya kamata a tina kishin iyalinsa, kana turo wani yana saduwa da ita wajen ka samu dan. Allah bai kaddara maka dan ba dole zaka same shi ne, wannan ba danka bane, ai sai zai zama danka. Zaka dan shege ne shi, wanda ya sa da yatan shege ne, dan shege ake ce masa al'adanci. Zaka ba danka bane, ba zai gade ka ba, kai ma ka san ba danka bane. Allah ya sauke. Magana musuluncin su a musulunci auren su take nufi yawa, hukuncin su a musulunci, musuluncin su kai yana dan man fasikanci, yana fitar da mutum daga musulunci ne. Auren su ma yana nan, amma dai surubudin shi yafi alheri, in dai ba ya tuba ba, in ya tuba shikenan, in ba su tuba to ba surubu shi yafi alheri, da in ba mutum kirki bane kuma zai dame ki cutan da har abada ba zaki warke, ba zaki mutu da shi.
Na'am. A wannan kuma bayan sallama yake cewa malam mata ta ce ta min kulliya kuma ta sanya turare sai muka yi baki. Malam, idan waɗannan baki suka ji wannan turare daga gare ta, shin akwai laifi a musu?